الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yow li tinin goma ga ramadan ni jara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida ya dace da goma ga watan uku shekara ta 2025 muna cikin tafsirin suratul fussilat kuma za mu tafi ba a yau daga aya ta 13 insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 13 karatunmu na yau yana ɗauke da bayanin uqubar kin alqur'ani akwai uquba da Allah madaukaki yake yi idan an ki alqur'ani Allah ka tare to dama mun bayyana dalilin saukar ita wannan sura a lokacin da muka fara tafsirin nata mun kawo labarin Muhammad bin Ka'b bin al-Qurdi wanda ya ba mu labarin abin da ya faru a garin Makka dalilin sa yasa Allah ya saukar da suratul Fussilat ba akwai riwaya ta biyu wannan riwaya ta zo ta hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kuma masa yarda wannan riwayoyin gaba ɗaya za ka gan su a tafsirin Ibn Kathir da ma littafin tafsiri manya duk wani babban littafin tafsiri za ka ga labarin nan cikin riwayar Jabir riwaya ta Jabir bin Abdullah ya kawo game da abin da ya faru a garin Makka wanda a dalilin ta Allah ya saukar da wannan sura suratul Fussilat Jabir yace qala al-mala'u min Quraysh wa Abu Jahl akwai ranar da manyan kafiran Makka wanda akwai Abu Jahl a cikin su suke tattaunawa a ɗakin taro a ɗakin da suke zama suna hira kadin ta basa alaina amru muhammadin shi al'amarin muhammadin din nan bamu ya rikice mana gaskiya bamu gane al'amarinsa ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to anan falawil tamastum rajulan aliman bishir wal kihanati was sihri me zai hana ku samu mutumin da yana da kwarewar bokanci yana da kwarewar tsafi kuma yana da kwarewar iya waka kaga abubuwa guda uku din nan da ake zargin annabi da yin su da sihiri da waka da bokanci idan aka samu wanda ya kware a kansu fa atahu sai mu tura shi je samu Muhammad fa kallamahu yayi magana da shi idan yayi magana da shi tunda dama yana da kwarewa sun ma atana bi bayanin min amrihi kaga kenan zai zo ya same mu ya bayyana mana fahimtarsa. Wannan fahimta ta shi kaga dole mu karba saboda kwararre ne, a dalilin kwarewarsa ma muka tura shi. Suna wannan tattaunawa sai Utbah bin Rabi'a yace to ai idan ma kuna neman wanda yake da abubuwa guda uku din nan, wallahi laqad sami'tu shi'ra wal kihana was sihr, ni na saurari ilimin da ya shafi waka da ilimin da ya shafi bokanci da ilimin da ya shafi sihiri, wa alimtu min zalika ilman, kuma ina da kwarewa ina da ilimi game da abin da ya shafi waɗannan abubuwa. Wa ma yakfa alayya an kana kadhalika aw la, saboda ka in dai na zauna da mutum muka yi magana, to zan gaya muku gaskiya wannan mutumin in dai boka ne, to babu yadda za a yi al'amarin bokancinsa ya kubuce min sai na gane. Idan yana da kwarewar sihiri matsafi ne, to zan gane. Haka nan kuma idan waka ce, to shi ma nan ma zan gane. Saboda suka ce to ai tunda kuwa kai da kanka ma ka yi ikirarin kana da wannan kwarewar, to kai muka wakilta. To kaga kenan an samu mutumin da zai zo ya samu Annabi Muhammad ya tattauna da shi ya koma ya ba su amsa. Shi Muhammadu matsafi ne, boka ne, ko ko mawaki, wanne ne ɗayan uku? Fa'atahu, saboda haka sai ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraja ilaihi, amma wannan riwayar kaga ya je gidan manzon Allah ne, ya je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya fito daga gida, ai kaga wancan labarin a farfajiyar Ka'aba ne, a farfajiyar harami na masallacin Ka'aba ne. To amma nan wannan labari na Jabir yana tabbatar da cewa shi Utbah bin Rabi'a ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam har gida, ya je aika da manzon Allah ya fito. Bayan sun haɗu sai ce, ya Muhammad, ni ina da tambayoyi gare ka ya kai Muhammadu. Annabi ce to anta khairun an am hashimu, wai ka fi hashimu ne kai? Kaga kamar kai ne a ce maka ka fi baban kakanka, domin hashimu shi ne mahaifin Abdulmuttalib. Sai da aka fara da baban kakan shi, wato shi ne in mutum ya san asalinka, to in yana so ya ci mutunci sai ya ɗauko daga farko. Saboda haka sun san asalin manzon Allah, don haka sai aka fara da mahaifin kakan shi, wai da kai da hashim waye fi? Kuma ba a jira ma ya ba da amsa ba, anta khairun am Abdulmuttalib, waye ya fi alkhairi tsakaninka da Abdulmuttalib? Nan ma ba a bari ya ba da amsa ba, anta khairun am Abdullahi, kai ka fi alkhairi ko babanka Abdullahi? Wai tsakanin mutum uku din nan, idan ka fi babanka ai ba za ka fi babanka kakanka ba, ko in ka fi kakanka to babanka kan naka ma ka fi shi? To idan kuwa ka san amsa, to ga tambayar da zan maka, fa bima tashtumu alihatana, wai don me yasa kake zagin gumakanmu? Wa tudallilu aba'ana, kace iyayenmu duk batattu ne. To kaga kenan ana so a nuna mar idan hankali ne, to da shi da baban shi wai hankali, yaya baban shi bai riga shi wannan abin ba? Idan ma hankali ne, yaya kakan shi Abdulmuttalib bai riga ba? Ko ku baban kakan shi Hashim, ya aka samu daga gurinsa? Wai yana nufin ya fi sauran iyayensa hankali kenan? To shi ne ba a jira ma Annabi ya ba da amsa ba, sai Utbah bin Rabi'a ya ce mar, fa in kunta turidu riyasata, in kana son shugabanci ne Muhammad, aqadna laka alwiyatana, duk tutocinmu gaba ɗaya za mu kulla su mu mai da shi tuta ɗaya. Fa kunta ra'san ma baqita, za ka zama shugaba, za ka zama mai mulki tsawon rayuwarka har ka mutu. Wa in kana bikal ba'atu, idan kuwa sha'awa ce ta mata ta dame ka, wannan ma ba matsala. Zawajna ka ashara niswa, za mu baka mata goma. Taktaru min ayyi banati Quraish, kuma karka dauka mu za mu zaba maka, za mu ma tara matan Quraishawa ne goma dai za ka zaba, amma duk inda mace take za mu kawo, sai ka zaɓi goma shikenan. Wa in kana bikal malu, in kuwa dama buƙatar ka ita ce dukiya, to jama'a na laka ma tastagni anta, za mu tara maka abinda zaka wadatu da shi, wa aqibuka min ba'dika, kai ba kanka ba, ba kai kanka ba, dukiyar da za mu tara maka ta ishe ka, ta ishi ƴaƴanka ma a bayanka, za mu tara ma dukiyar da daga kai har zuwa jikokinka ba za a samu talauci ba. Wa rasulullahi saki ta manzon Allah ya shiru wallahi ta kallon bai magana. To wannan shine ladabin annabi Muhammad, wanda babu shakka ya kamata mu koyi wannan, domin zaka ga mutum da ka fara da magana da shi kana son ma ka kai ƙarshe ya datse, saboda garaje ba haka bane, manzon Allah baya haka. Idan kana magana annabi shiru yake, don wani in kana magana yana cewa na'am na'am, to ai na'am da kake ka yarda ne, in abin da ya faɗa ƙarya ne kace na'am to ka yarda, saboda kan mutum yana magana ba za ka ce komai ba, shiru za ka yi. To amma yana magana kana eh ƙwarai, to ai ƙwarai din ka yarda ne ko? Don haka idan mutum yana magana kai shiru ka saurare shi, wannan ita ce sunnar manzon Allah, kuma shine gaskiya, saboda duk abin da ya faɗa ba wanda ka gaskanta, ba mamaki abin da yake faɗa ma ƙarya ne, baka da tabbas. Saboda haka yasa dan mutum yana faɗin magana ka daina korafi, ko kalma kar ta fito daga bakinka, wannan shine ladabin magana. Kai shiru in ya gama lokacin zaka auna maganar sa, in ta dace da gaskiya yayin kai bayani. To abinda annabi yake nan kuma yana da riba ƙwarai, sai da Utubatu bin Rabi'a ya gama maganarsa gaba ɗaya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ma ka saurare ni. Nan take Allah ya saukar da wannan sura, suratu Fussilat. Manzon Allah ya ɗauko daga farkonta, bismillahir rahmanir rahim, hamim, ya dinga karantawa, sai da ya karanta ayoyi 12 a wannan riwayar ta labarin nan kenan. Da ya iso ga wannan aya, to sai mu karanta yanzu.
فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
سيد منظم الله يسوع ونن آية هذا أجند الله يدعوه لك فرقون سورة نجان هنك لنك في رمك سيدتي ورأ في الله سيدتي ورأ الله نن يا فكرفن تنانين دان أدب الله نن shi ya halicci duniya sama da ƙasa da duk abin da ka sani da wanda baka sani ba. Aka yi bayanin yanda ma Allah ya halicci duniyan, kwanakin da ya ɗauka ya halitta don ya nuna maka ƙarfinsa da ikonsa. To idan duk wannan bayanin ba su gamsu ba, shi yasa wannan ayan ta zo, kaga yanzu ne za a gaya musu, za su gane kuransu. Allah ya ce fa in a'rabu, idan suka bijire, fa qultu Muhammadu, ka gaya musu. Kaga duk wa'azin farkon nan idan ba su gamsu da shi ba, to ka gaya musu anzartukum, ina gargadinku sa'iqatan, wata tsawa tana zuwa garin Makka, misla sa'iqati adin wa samud, ita wannan tsawa tana kama da tsawar da ta halaka adawa da samudawa. Mutanen Makka sun sani ai annabi yana rufe baki, wato wani mutumin sai ya zagura a kuce yana zuwa, sai ya rufe bakin manzon Allah, ya dafa bakin annabi ya shiru, sannan ya kama roƙonsa na shada hubin rahimi don girman Allah Muhammadu, saboda ya san kaga maganar ƙarshenta ba za ta yi kyau ba. Allah ya ce in sun ƙiga ya musu, ina gargaɗin ku tsawa na zuwa irin tsawon da ta halaka adawa da samuda, wuf, sai ya rufe bakin manzon Allah ya ce ha magana zuwan tsawa don Allah, ka roƙa mana Allah kada a yi wannan, kada a kawo wannan. Ya dinga roƙon manzon Allah ce ni fa abin da nake so da kai a tsaya a daidai na, kar a ci gaba. To manzon Allah a wannan labari sai ya kyale shi, saboda haka shi kuma da ya tashi tun da dai aka faɗi wannan, ya roƙi annabi ya tsaya da maganar. Manzon Allah ya tsaya daga wurin da tsaya ko ina ba sai gida, bai ma koma wurin kafiran Makka ba. To yau ne za su gan shi gobe ne shiru, bai fito daga gidan ba, bare ma ya zo wajen taron. Walam ya kuruci ila Quraish fahta basa anhu, to saboda ka ɗakin taro sai Abu Jahal ya ce ya mashara Quraish, ya ku Qurayshawa, manyan Qurayshawa, wallahi ma nara Utba illa qad saba ila dini Muhammad, mu fa muna ganin Utba din nan shi ma da ya fandare. Foto ba ya bi addinin Muhammadu. A ɗakin taron ki ne ke gaya musu. Kun san dalili na abinda ya sa na ce ya bi addinin Muhammadu abubuwa guda biyu ne. Ba mun rabu da shi zai je gidansa ba, to da ya tafi gidan Muhammadu ya sa aka yi mai girki mai daɗi. Kaga sharrin Abuja. وقد أعجبه طعامه أبنتين دا محمد يكاو أبا دا يجد أنسا وشيك نسي كسفر نيسو لغيش دا يقام مغانا يقام سو سيقام بيش إمبا دنينا بيش بدا كنغشا لكن تارندو سو دا كيسا انكنا تارد موغو متون كار كيسا ما نووي أبا ينكا كيما بزيما مغون تابا كاغا دي فشيكي وقالين يسيما كيسو أما أبا ينشي با أما جرا قدرن سبا har an fara gulman sa haka zama mutanen banza yake Allah ka raba mu da su amin haka kokarin da yayi amma duk wannan bai kame su ba idan ma aka samu wani aka sai ai sai mai kyakkyawan fata amma nan da na ake cewa tunda buku ganshi ba to suna nan suna sallah da Muhammad abinda zamu yi fantaliqu bina ilayhi shine suke cewa to abinda ya kamata dukkan mu tashi mu je gidan kutuba fantaliqu ilayhi saboda ka sai ga su a gidansu Abu Jahl sai ya ce wallahi ya Utuba ni dai na rantsa da Allah kai Utuba babu abinda habasaka anna illa anta sabauta ila Muhammadin ka ki zuwa majalisin mu saboda kawai ka fandare ka koma addinin Muhammadu wa ajabaka ta'amu kuma abincin da Muhammadu ya sauke ka liyafa da yema ita ce ta sa ka ji daɗi. Kala sai ce to fa in kanat bika hajatun yanda shi ma yake gaya wa annabi haka su ma suke gaya mishi kaga suna jin tsoron sa domin duk garin Makka ba mai kudin shi mai kudi ne na gasken gaske saboda ka ana shakkan sa sai suka ce fa in kanat bika hajatun in kana da bukata jama'ana laka min amwalina ma yughnika an ta'ami Muhammadin za mu tara maka duk irin girkin da Muhammadu ya sa aka yi maka wannan sai an yi fiye da irin shi a gidanka to wannan Muhammadu ma yaushe yake cin wani abincin daɗi bare har ma a mana shaida to wannan kalmar ta bata masa rai fa gadi fa uktuba kutuba ya ran sai ya baci saboda magana kamar batanci ne wa a kasama yace haba ku ko ya za ku yi haka ya za ku yi haka ce na rantsi ni na rantsi ba zan saki koma ga Muhammadu ba yace wa laqad alimtum anni min akthar quraish malan in ana batun dukiya ne a garin Makka ako kun sani na fitu wani daga cikin Qurayshawa dukiya to abin da ya faru barin ga muku gaskiya walakin ni a taito na je na samu Muhammad wa qasasu alaihi qissa kuma na karanta mai duk abin da muka tattauna na bashi waɗannan shawarwari amma a maimakon ya bani amsa daya kamar misali an ce in mata kake so mu tara manzo Allah bai kawo zancen mata ba in dukiya kake so mu tattara maka in mulki ne mu ba gaba ɗaya sai dai ga magana yake bismillah kawai sai karanta sura kaga annabi ya nuna musu duk wannan abin da kuke babu daya shine ce to na karanta mar amma amsar da Muhammadu ya bani gaba ɗaya ba ta da alaka ma da tambaya na ajabani bi shay'in wallahi ma huwa bi shay'in ya bani amsar da ya bani ya karanta min wasu maganganu na rantse muku da Allah ba waka bane wala kihanatin ko ba bokanci bane wala sihirin ba tsafi bane ni na sani har ga Allah to amma muna cikin magana sai aka zo gaban da ni na ji tsoro sai na ji an ce fa in a arabu fa qul anzartukum sa'iqata misl sa'iqati ad wa samud yana fadin haka fa amsaktu bi fi sai na tahi na rufe bakin Muhammadu wa nashattuhu bir rahimi na dinga hada shi da zumunci ya dubi darajar zumunci ko da dai addinin mu ba dai bane ya roki Allah kada irin wannan abin ya sauko a domin idan Allah ya musu irin abin da ya masa mudawa da adawa to abin da zai faru shine babu sauran bakurai shi a duniya domin abin da Allah ya ma'adawa da ya tashi halaka su bai bar maza ba bai bar mata ba bai bar manya ba bai bar yara ba to haka nan samudawan gaba ɗaya an kankare zuriyarsu babu su a duniya a yau su ma mutanen Makka sun sai shi yasa Allah ya ce misla sa'i wannan kaga an daidaita irin azabar anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud to wannan na dinga roƙonsa dan ni dai ban yadda ya ci gaba ba daga nan nace don Allah maganar ta tsaya haka kuma ku din nan قد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب تجرن كنسني محمد منسنشي إن يفد مغانا تخبات زما كريا وكنسني وفخفت أن ينزل بكم العذاب تندير غايا فتا نتي أتايا دي دي قولن كما الله يكي أنظرتكم ناغر غديكو أشيكا غباني كديباني تسينا غاني دكو أكي dan haka da na shiga gida ba fita ina jira inji yau ne tsawa za ta sako a ganku to kaga muguntan da suka yi wa shi mai kirama yace fakitu an yanzila bikum al'azaba na ji tsoron azaban nan za ta sauka a kanku to shi yasa kwana uku ba ku gani ba dan ko ta sauko dai tunda ni na ba Muhammadu hakuri a zan samu sauki walima Muhammad ibn Ishaq ya kawo wannan riwayar shi ma kitabu sira ala filafi hadha namti ko da yake ya samu riwaya daban-daban shi wannan labarin ya samu riwaya daban-daban akwai riwaya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai nan ne ya rabu da Utbah bin Rabi'a ba to ala kulli hali kafin mu ci gaba abin da ya kamata mu gane shine abin da Allah ya faɗa a wannan aya Allah yake fa in a'rabu idan sun bijire ma alqur'ani fa kul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud kace ina muku gargadin wata tsawa ta azaba irin tsawar azaba da ta halaka adawa da samudawa wannan shine abu na daya masana alqur'ani suna cewa na daya daga cikin abubuwa guda goma da suke samun wanda ya kauda kai ga alqur'ani saboda kai sa kauda kai ga alqur'ani kin alqur'ani musiba ce ga dan adam kuma wannan gashi nan a fili fa in a'rabu idan sun kauda kai idan sun hijire Allah ya ce to ka musu albishir kaga kenan wannan shine abu na farko wanda duk ya kauda ce ma alqur'ani wanda yake alqur'ani wanda ya bijire ma alqur'ani to abu na farko shine Allah yana masa alƙawarin azaba daga duniya kuma har lahira saboda duk mutumin da Allah ya masa azabar adawa da samudawa to rayuwarsa ta duniya da lahira ta lalace Allah ka tsare mu kuma na biyu dan yana da kyau mu san su na biyu akwai alƙawarin da Allah ya tabbatar gare shi a lahira domin Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da idan mutum ya kaurace ma alqur'ani daga nan duniya to komai dadewa Allah sai ya mai hukuma komai dadewa wannan ba kamar yadda Allah ya faɗa a nan domin idan Allah ya saukar da azabar halaka gaba ɗaya ga mutum yana tabbata idan mutum ya ƙi alqur'ani amma idan aka saukar da wannan azaba kaga ya rasa duniya ya rasa lahira na biyu shine ya rasa duniyar kadai Allah yana masa haka don Allah ya alƙawarin azaba gare shi wato duk mutumin da ya ƙi alqur'ani to da son sa da ƙin sa mai laifi ne idan kaga ka ni sanci alqur'ani kar ma kai jira wani ya faɗa maka kai mai laifi ne ya aka yi muka sani saboda cewar Allah a suratu sajida wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha me Allah yake a karshe inna minal mujrimina muntakimu duk wanda za a karanta masa alqur'ani ya kauda kai ga alqur'ani ya ki alqur'ani ya bijire ma alqur'ani Allah yake thumma a'rada anha don kaga kaman nan ma ai abinda Allah yake fa in a'rada don haka al-i'rabu anil qur'an yana sa a sa mutun cikin al-mujrimina shi ta Allah yake inna minal mujrimina muntakimun mu masu uquba ne ga masu laifi kaga duk mutumin da yake al-qur'ani mai laifi ne a wurin Allah Allah ka tsare mu amin na uku akwai alƙawarin Allah ba zai shirye shi ba saboda kai sa ni santa alqur'ani musiba ce har abada mutum ba zai shiri ba duk wanda za a karanta mai alqur'ani ya dauke kansa to shi da shiriya sun yi bankwana wannan ma yana cikin suratul kahfi aya ta 57 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه سأل الله يتي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كما يلي في الله يتي وباب واند إفزالهم في كمر متمن دا ذكر بآيات ربه ذا أتنا تدشي آيوين القرآن فأعرض عنها أما سيكودكي to sai Allah ya ce wa nasiya ma kaddama da dafu ya manta laifukan da hannuwansu suka gabatar to me za a mar an maka wa'azi ka kauda kai sai Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinna Allah zai rufe zukatan an yafqahu ba za su taba fahimtar alqur'ani ba wa fi adanihim waqran Allah ya sanya wani nauyi a kunnuwansu sai Allah ya ce ma annabi Muhammad in wa in tad'uhum ila alhuda da zaka kira su zuwa ga shari'a falan yahtadu izan abada ba za su taba shiriwa ba har abada inji Allah laifin kawai an karanta alqur'ani ka kauda kai kaga kenan alqur'ani yana da hadari a karanta shi ka kauda kai sannan ka ki aiki da shi wanda shi yasa Allah ya ce wanda sai ma kaddama da dawo mutum ya manta duk laifin da hannuwansa suka aikata an tunatar da shi bai bari ba to saboda haka yasa na hudu Allah yake kamanta mutumin da za a tunatar da shi alqur'ani yayi watsi da shi Allah ya bada misalin sa da kaman jaki wannan ya zo a ƙarshen suratul muddassir daga aya ta 49 zuwa aya ta 51 Allah yake famalahum anittazkirati mu'ridin me yasa idan an musu wa'azi sai su bijire su kauda kai Allah yake me yasa haka yake faruwa kaga da Allah ya faɗa sai yace ka annahum humurum mustanfira haka ne ko Allah ya ce yanda ka san jakuna sai suka zama kamar jakuna waɗanda sun zabura farrat min kaswara ko waɗanda suka guje ma zakuna kaga Allah yana kamanta mutumin da za a karanta masa alqur'ani yake aiki da shi sai Allah ya kamanta rayuwarsa da jakuna kamar jaki ne wanda za a tsoratar da shi amma sai ya tsammaci halakar duniya ce ba ma ta lahira ba kaga wannan ya nuna cewa halakar da take gaban mutumin da yake alqur'ani ba ma halaka ce ta duniya kawai ba yana kaiwa ga halakar wannan mutumin a lahira to sannan Allah abu na biyar Allah madaukaki ya hukunta rayuwar kunci ga mutum duk mutumin da zai ki alqur'ani ba wai ana magana kan kafirai kadai ba ana nufin duk mutumin da yake alqur'ani to Allah ya masa alƙawarin zai shiga rayuwa na kunci a rayuwarsa wannan ya tabbata cikin alqur'ani saboda cewar Allah subhanahu wata'ala a suratu taha Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka kaga nan ma magana ne akan al-i'rab wadannan ayoyin gaba ɗayan su in ka duba zaka ga kalmar al-i'rab ta fito a cikin su kamar yadda muke magana akan ita wannan aya ta 13 ta suratu Fussilat fa in a'rabu kaga yana magana ne akan al-i'rab to babu makawa duk mutumin da ya bijire ma alqur'ani ya kauda kai gare shi to wannan mutumin zai samu rayuwa na kunci kamar yadda Allah tabaraka wataala ya tabbatar fa inna lahu ma'ishatan banka sai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tada shi a kiyama yana makawo me yace a gaba qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya allah dan me kasa ka tada ni ina makahu a duniya kuwa ina gani sai allah yace kadhalika atatka ayatuna ayoyin mu sun zo gare ka kaga kenan ka san alqur'ani ko an karanta maka shi me ya faru da kai fa nasita sai ka watsar sai allah yace wa kadhalika yawma tunsa to kai ma ayo za a watsar da kai yanda ka watsar da alqur'ani sai Allah ya watsar da kai in ka duba tafsirin waɗannan ayoyin na suratu taha kan misali tafsirin ibn kasir abinda ibn kasir ya ce wato yanda ka watsar fa inna lahu ma'ishatan banka ya'ni fi dunya mutum zai samu kuncin rayuwa a nan duniya me Allah yake nufi da kuncin rayuwa ga wanda yake alqur'ani sai Ibn Kathir yace fala tumanina talahu na daya ba zai taba samun nutsuwa ba kaga babban azaba ce na biyu walan shiraha li sadrihi kirjinsa ba zai samu waraka ba saboda haka zaka samu kirjinsa kullun a kunci yake sai Ibn Kathir yace bal sadruhu bayyiqun harajun kirjin kullun dada matsewa yake yana takura me yasa li balalihi saboda bacewar da yake duk mutumin da ya bar alqur'ani ya bace sai Ibn Kathir yace kuma karka dauka wai wannan yana samun talaka ne wa in tana ama bahiruhu duk yanda zahirin wannan mutumin ya nuna maka yana jin dadi yace walabisa masha a duk yanda mutum yake saka tufafin da ya ga dama saboda dukiya dan haka zai sa tufafi mai tsada wa akala ma sha'a duk yanda ta kai ga mutum yana cin abin da ya ga dama saboda yana da arziki wa sakana haythu sha'a Ibn Kathir yace duk yanda mutum ya zauna a gidan da ya ga dama so waɗannan dama suke nuna mutum ya samu walwala sai Ibn Kathir yace fa inna qalbahu zuciyarsa ma lam yakhlus ila al-yaqin wal huda tunda babu alqur'ani a ciki fa huwa fi qalqin wa hayratin wa shakkin wannan mutumin yana cikin takaici yana cikin fargaba yana cikin razana yana cikin tsoro kai in ka ganshi kana ganin kai wannan ya samu duniya ya huta amma shi a zuciyarsa cikin azaba yake da ka san azaba da yake wallahi da kai fatan ka mutu a wannan talaucin da kake cikin sa Ibn Kathir yace fala yazalu fi ribatin yataraddad hakanan kuma ba zai gushe ba wannan kokonto wannan shakka tana ta cin zuciyarsa sai yace fa hadha min dhankil ma'isha wannan kuncin rayuwar da Allah ya alkawari ga duk wanda bashi ba alqur'ani kenan kuma ka dubi duk wanda aka ce ma mai kudi ne a duniya wanda ake ganin ai ya samu wadata babu wanda ya kai shi wadannan da ake ganin dukkan su kafirai ne ka duba zaka ga rayuwarsu a takaice yake babu wani abin sha'awa saboda wannan maganar ta Allah alkawari ne me ya dalili saboda sun bar alqur'ani saboda haka yace kuma yana daga cikin al-ma'ishatu banki bi annahu al-kasabul haram Allah ya hada mutun da sana'ar haram ya zamanto sana'ar kama babu mai tsafta hanya samu abincin kama bai da tsafta war rizqul khabis idan ma arziki ka samu zaka ga arzikin bashi da amfani me ya dalili saboda babu tsarki a cikin wannan arzikin sai ce dalilin sa kuwa saboda mutum makomarsa na kabari ba za ta yi kyau ba yana mutuwa kabari kuma sai ya matse shi to idan ka duba tafsirin Muhammadu al-Amin al-Shankiti wanda yana mujallal hudu shafi na 295 abwaul bayan Muhammadu al-Amin al-Shankiti yace innal ma'ishata banki fil aya ai wannan rayuwar kunci da Allah ya alkawari ga wanda yake alqur'ani ana nufin azabul qabri azaban kabari kuma ya dace yace ya dace li'anna ma'ishata banki yace wa babu turuqi fi isnadin sahih jayyidin ya kawo misali da bayanin Ibn Kathir wanda Ibn Kathir ya yi shi a tafsirin nasa Muhammadu al-Amin al-Shankiti yace to ai abinda Ibn Kathir ya nuna wanda kuma ya kawo labarai wadanda suna da isnadi ingantacce Ibn Kathir ya nuna kuncin nan da Allah ya alkawari ba daga duniya kadai bane saboda haka sai yace wala yunafi zalika shumulul ma'ishati banki li ma'ishati dunya kaga kenan ya nuna wannan rayuwa na kunci zai samu rayuwar mutum ne a duniya wa ta'ami dari'i wa zakumi haka nan ya samu mutum a kwanciyan kabari sannan kuma ya samu mutum a tsayuwar hisabi da makomansa na wutar jahannama saboda haka sai yace fatakunu ma'ishatu dha'u ma'ishatu ma'ishatuhu bankan fi dunya wal barzafi wal akhirah wal iyad billah yace saboda haka rayuwar kuncin karka dauka daga duniya ne kadai za ta samu mutum a duniya ta same shi a rayuwar barzafu shine kwanciyan kabari kuma ta samu mutum a tsayuwar da za a yi a filin hisabi wato rayuwar lahira sai Ibn Kathir ya ce wa yutamalu an yakuna al-muradu annahu yuhsharu aw yub'athu ila an-nari da Allah ya ce zai tada shi yana makahu to ba mamaki ba wai makantan ido kadai ba har ma da basira a'mal basari wal basirati aidan kaga kenan mutum zai tashi a lahira makantan ido sannan akwai makantan basira sai ce ai akwai wata ayar da take nuna haka wannan ayar ita ce ta 97 ta suratul isra inda Allah yake wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama kabat zidnahum sa'ira kaga ya nuna cewar bayan za a tada mutun yana makahu kuma sannan za a tada shi bashi da basira wannan abu shi da kenan na bakwai don mutumin da yake alqur'ani to Allah ba zai sassauta ma rayuwarsa ba kullun tsanani ne tsananin gobe zai fi yau tsananin jibiya fi na gobe haka shi ke har mutuwar mutum babu shakka duk mutumin da zai kaurace ma alqur'ani to kuncin rayuwa ya daina ma tunanin ya rabu da shi karuwa zai dinga yi har zuwa mutuwar wannan mutumin sai ina zaka samu hujja suratul jin aya ta 17 Allah yace wa man yu'rid an dhikri rabbih yaslukhu azaban sa'adan Allah zai shigar da kai azaba mai hauhawa azabar ba tsayawa take ba idan azabar jiya idan za a gwadata da na yau zaka ga ba ta kai na yau ba azabar yau ba za ta kai na gobe ba azabar gobe ba za ta kai na jibi ba wanda shi ake nufi da yaslukhu azaban sa'ada don haka zaka ga rayuwar mutum dada lalacewa take ba ta gyaruwa idan kaga matsala ta shigo maka ka roki Allah abin ya gagara kuma abun yana dada daurewa don Allah ka koma ga alqur'ani duk mutumin da ya dawo ga alqur'ani ya dawo ga Allah kuma da izinin Allah zai ga saukin Allah to ba wai an ce ka dawo da alqur'ani ka sa gardawa su sauke maka ba a'a ka dawo ka karanta alqur'ani to abu na takwas wanda Allah ya alkawari ga mutumin da ya kaurace ma alqur'ani Allah zai hada ka da shedani ai abin da yasa baka san alqur'ani saboda baka san gaskiya ne ko to sai Allah ya gama ka da wani shedanin da ba zai bakka ka shiryu ba har mutuwarka tunda baka san alqur'ani ai alqur'ani shine abokin zaman musulmi gaba daya alqur'ani shi ya kamata ya zama a tunaninka a koda yaushe a zuciyarka a koda yaushe abin kwatance gare ka a rayuwa ai shi yasa aka bar mana alqur'ani saboda ya zama mai jagora gare mu ya zama igiya ce gare mu da muka rike mai hada mu da Allah in mutun ya saki alqur'ani to ai ba abin da yake bukata sai shedani Allah ya alkawarin wannan wanda yana suratul zukhruf aya ta 36 wa man ya'ashu an dhikrir rahmani me yake nufi da wa man ya'ashu yata'ama yatagafalu yu'ribu kaga dai al-i'rab din nan shi ake fassarawa wanda ya bijire ma zikirin mai rahama shine alqur'ani nuqayyiqu lahu shaytana sai mu hada shi da wani shaytan fa huwa lahu qarinun wanda zai zama abokin rayuwarsa kuddukud saboda ta haka zai ta rayuwa da wannan shaytanin idan mace ce a hada ta da miji shaytan idan miji ne a hada shi da mata shaytaniya idan aboki ne a hada shi da aboki shaytani wannan babu ranar rabuwa shi yasa Allah ke fa huwa lahu qarin yana nan abin makalewa gare shi ba dare ba rana suna tare sannan kuma ba abin da suke banda sabon Allah in ka dawo suratul nisa'i aya ta 38 Allah yake wa man yakun shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina ai duk wanda aka ce ma shedan shine abokin sa ce to abotaka tayi muni inji Allah duk wanda zai zama shedan shine abokin sa to wannan babu shakka abotar ba tayi kyau ba ranar da kuma za su hadu da Allah fa ta kai da shedanin tunda dama zaman da aka yi ba na kwarai bane to Allah ya bayyana mana a suratul zukhruf da an tashi a gaban Allah abokin nakan da ya raba ka da Allah abinda zaka ce ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'sal qarin ina ma tsakani na da kai tazarar ta kai tsakanin gabas da yamma duk mutumin da bai yi abokin kwarai ba wallahi sai yayi wannan nadama a ranar tashin kiyama dole zaka gwammaci tazarar da ke tsakaninka da wannan abokin kamar tsakanin gabas da yamma ne kamar mafitar rana da mabuyanta shine Allah yake fa bi'sal qarin tir da mutumin da ya samu abokin banza wanda ya makale masa ba abin da ya amfani shi da shi banda halaka a rayuwar shi Allah ka tare mu sai na tara duk mutumin da yake alqur'ani sai yayi nadama a ranar tashin kiyama wannan yazo a suratul furqan aya ta 27 zuwa 29 Allah ya ce wa yawma ya'abbu adh-dhalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai cijiya ta yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila kaga ranar mutum zai fara nadama ya aka yi ma nabi tafarkin da ba na manzon Allah ba ya aka yi saboda ranar kiyama mutum zai tashi da basira hankalinsa radau ya wailata laitani lam attakhis fulanan khalila kai to ina ma ban rike wani shine aboki na ba me abokin yamar sai ce laqad aballani an zikri saboda ya raba ni da alqur'ani kaji magana dan azzikr shine alqur'ani laqad aballani an zikri ya batar da ni ya raba ni da alqur'ani ba da ijtani bayan alqur'ani ya zo gare ni sai Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula to haka shaytan da ma yake wofin tada dan adam shaytan sai ya sa ka zama wawa mara hankali ka aikata abinda kai da kanka in ka tuna ka san cewa wannan abin mai hankali ba zai yi shi ba to babu wanda ke sa dan adam ya wanda banda shaytan sai na karshe duk mutumin da yake alqur'ani to ba zai samu shaytan sa ba a ranar tashin kiyama wanda kaga wannan yazo ta hadisin manzon Allah yana sahihu muslim babu fadli qira'atul qur'an hadisin abu umama al-bahili manzon Allah yake ikra'ul qur'an ku rika karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi saboda alqur'ani zai zo a kiyama yana ceton ma'abotansa kaga kenan ba kai da ka gaya mar ba alqur'ani yana zuwa ya san ka dama ka karanta shi ko a'a ba mamaki ma gidanka ba ma alqur'ani duk wannan Allah zai sanar da shi wanda ke karanta alqur'ani shine mutumin da alqur'ani yake cetonsa saboda haka kaga Allah ya tabbatar mana hanyoyin ceto masu yawa kuma babu shakka daga cikin ingantattun hanyoyin ceto alqur'ani zai yi ceto har ma manzon Allah yake cewa da suratul baqara da suratul ali imran kaga ba ma alqur'ani gaba ɗayan sa ba wasu ma surorin alqur'anin za su yi ceto ga mai karatun su kama anan abin da ya kamata mu sani kafin mu ci gaba da tafsiri wai shin kaurace ma alqur'ani yana zuwa ta yaya wanda shine abin da ya kamata mu sani to wannan tambayar ma an yi ta ga ulama ulajnati da'ima zaka gani a fatawar lajna mujallal na shafi na 68 an hukumi hajjiril qur'an kaurace ma alqur'ani da ya tabbata yana da hukubobi da yawa wanda sun kai guda 10 shin yaya yanayin sa yake zama shine malami suka bada amsa yana zuwa ta sifofi guda 7 ya kamata mu sani al insanu kad yahjuru al qur'an na daya fala yu'minu bi mataki na farko na kaurace ma al qur'ani shine ba kama yadda da shi ba to wannan shine matakin mutanen makka Allah ya samu gani kaga ba su ma yadda da al qur'ani ba shi yasa Allah yake fa in a'rabu idan sun kauda kai ba su yadda da alqur'ani ba faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud kaga ai ba su ma yadda da alqur'ani ba don haka matakin farko na kin alqur'ani shine ba ka mai imani da shi ba na biyu fa la yasma'uhu kai imani da shi amma baka sauraro yanzu zaka samu akwai mutumin da ya haddace waƙoƙi sun fi dari amma wallahi da zaka sa shi a gaba daga alamtara zuwa nasi ba zai iya karanta maka shi ba alamtara zuwa nasi ba zai iya yin shi ba amma waka duk inda fasiki yake daga Najeriya zuwa na kasar waje wake-wake ya haddace to akwai ranar kin dillancin kura Allah ka tsare mu daga wannan ranar nadama to zaka samu musulmi ya yadda da alqur'ani ba kamar mutanen makka din ba amma baya ma sauraro bai sauraro in ma da zaka sa karatun alqur'ani ba mafassarin ba bacci zai kama ni saboda tuntuni Allah ya maka lamar wani shedani wannan shedani zai ce kai baccin ka ya fi ka sauraro wannan to sannan na uku la yusbi ilayhi akwai wanda yayi imani da alqur'ani yana sauraron alqur'ani amma kuma baya la'akari da ma'anan alqur'ani saboda haka zaka ga wani iyakan abin da yake karatu ne saboda haka bai ma san fassaran ba bai damu kuma da ya sani ba ba shakka abu ne mai kyau ka karanta alqur'ani abu ne mai kyau ka saurari alqur'ani amma kuma ka fahimci alqur'ani fahimtar alqur'ani yana nuna ka ba ma littafin muhimmanci wannan dalili ke sa dan mutum da iya larabci ba sai nemo fassaran Hausa fassaran Turanci yaran da duk zai sawwaka gare ka ka fahimci sakon Allah idan dai wannan fassaran ya samu shaida da cewar fassaran ta inganta to yana taimakawa wajen wato samar da fahimtar alqur'ani ga mutum dan ba lalle bane ya zamanto ka fahimci alqur'ani ta hanya guda kaga yana gwada ka damu da ka san meye sakon Allah to duk mutumin da bai damu da sanin wannan din ba ya kaurace ma alqur'ani na hudu kad yu'minu bihi ana samun mutumin da ya yadda da alqur'ani walakin la ya'lamuhu amma baya neman ilimin sa baya karba ya koyo kaga koyon alqur'ani ba gadin daman ka bane ya kamata ka sani ba gadin dama bane saboda yana da hadari duk mutumin da yake koyon alqur'ani to yana jawo makansa waɗannan abubuwa da muka kirga kaga kenan ba za ka ce sunna ce musabi a ya kamata ka koyi karatun alqur'ani saboda addini ba a yin shi da ka kuma in ka dubi sallah da alqur'ani ake yin ta ya kamata ko da ka san alqur'ani kuma ka san ma'anarta to saboda haka yasa malamai suke cewa mutumin da yayi imani da alqur'ani amma baya koyon alqur'ani shi ma ya kaurace ma alqur'ani sai na biyar wa qad yata'allamuhu wa la yatluhu akwai mutumin da ya yadda da alqur'ani musulmi ne kenan ya koyi karatun alqur'ani ya iya har ma ya san fassara da ma'anan alqur'ani amma wallahi sai shekara bai karanta sura ɗaya ba ana samun malami ne ma zaka samu har karantarwa yana yi amma rabon shi da ya buɗe alqur'ani ya karanta sura ɗaya an shekara wallahi ana samun su shi yasa malamai suke cewa qad yata'allamuhu wa la yatluhu ya iya alqur'ani amma bai karatu saboda haka shi yana ganin tunda ma ya haddace alqur'ani ai ba ma sai ya karanta ba bari ma ya zauna kawai shikenan kuma ba haka bane na shida wa qad yatluhu walakin la yatadabbaru kana yiwuwa ka yadda da alqur'ani kana karanta alqur'ani amma ba ruwanka da tadabburi ba ka la'akari da ma'anar alqur'ani sai ce na bakwai wa qad yahsulu tadabbur kana yiwuwa yayi imani da alqur'ani ya koyi karatun alqur'ani ya iya ya san ma'anan alqur'ani kaga ai tabarakallah ko to sai dai kuma akwai abu daya la ya'malu bihi aikin sa bai dace da alqur'anin ba to kaga nan shi ma ya bar alqur'ani wato ba za ka zama ka tsira daga alƙawarin da Allah ya yi na horon mutumin da ya kaurace ma alqur'ani ba sai ka guje ma waɗannan abubuwan gaba ɗayan su saboda haka in ma kana da ilimi to baka gama ba dole ai alqur'ani ya dauki halal da haram to ka tabbata inda aka ce halal ne kana iya kokarin halaltawa idan aka ce haram ne kana kokarin haramtawa duk sa'ilin da kake karanta alqur'ani ka ringa hararowa ka ringa kwatanta rayuwarka da abin da ka karanta inda ka ji ya bambanta ka tsaya haka manzon Allah yake idan annabi yana karanta alqur'ani idan ya iso inda yake buƙatar ayi addu'a ina ne ake buƙatar addu'a ka karanta ga aikin mutanen banza kuma kai da kake karatun aikin ka ya dace da mutanen banza ai bai kamata ka huce ba sai ka tsaya a wannan gaban sai ka daga hannu ka roki Allah Allah ka gyara min halaye Allah ka gafarta min kurakurai dalilin tilawar da kake rahmar Allah sai ta sauka ma rayuwarka haka manzon Allah yake tilawarsa idan manzon Allah yana karatu ya iso inda ake bukatan istighfari manzon Allah sai ya tsaya ya nemi gafara idan manzon Allah yana karatu ya iso inda ake roƙon rahama ake magana game da rahmar Allah manzon Allah sai ya tsaya sai ya roƙi rahmar Allah kaga kenan ana bukatar ka riƙa aiki da alqur'ani sannan duk inda ake bukatar wato koyi da wani wani hali wanda alqur'ani ke karantarwa a samu kai kokari ta wajen wannan yace to koda ma wato mutun ya kaurace ma alqur'ani yana tabbata ta rashin amfani da alqur'ani din ta wajen jinyarka dan akwai mutumin da babu ruwansa ya fi dogaro da magungunan asibiti dan haka bai damu da karanta alqur'ani a matsayin magani ba to shi ko alqur'ani ana amfani da shi a matsayin magani ta yaya ai kaji manzon Allah bai kwantawa ya bacci sai ya karanta falaki na sai kul huwa ya shafa jikinsa ai wannan shine al-istishfa'u bil qur'an wannan ba karamar waraka bace cututtuka da yawa sai ka rabu da su ba tare da makaga likita ba saboda me yarda da maganar Allah kuma akwai albarka a cikin addu'o'i da muke to ya zama duk inda ake buƙatar mutum yayi la'akari da wata magana ta Allah ya zamanto kai wannan la'akari to babu shakka mutum zai tsira daga waɗannan abubuwa guda goma waɗanda masana suka ce Allah tabaraka wataala yana ukuba ga dan adam saboda kaurace musu kaga kin ya zama dole gare mu mu farka to shine mu dawo ga tafsiri lokacin da Utbah bin Rabi'a lokacin da yazo ya a wata riwaya da muka yi da annabi ya karanta wancan aya ya toshe baki manzon Allah ya ce ayi hakuri to amma riwaya ta biyu ba anan ne tsaya ba da Allah madaukaki ya bada wannan gargadi Allah yake fa in a'rabu fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud idan sun kauda kai ga alqur'ani to kace ina muku gargadin wata tsawa tana kama da tsawar da ta halaka samu adawa da samudawa to sai Allah ya bayyana idan ma mutanen makka ba su san abin da ya faru da samudawa da adawan ba to ga bayani
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون
wato Allah yake bayani idan ma mutanen Makka ba su san abin da ya faru da adawa da samudawa ba sai Allah yake to idza athumur rusul lokacin da manzanni suka je musu min bayna ajihim wa min khalfihim ta gaban su da bayan su wannan ya nuna cewar ba annabi ɗaya Allah ya aika musu ba manzanni Allah ya dinga turawa manzanni wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo me ya sakon manzannin Allah ta abudu illallah karka bauta ma kowa face Allah kalu kaji amsar da adawa da samudawa suke cewa law sha'a rabbuna inda Allah ya so ya mu bauta mar la anzala mala'ikatan da mala'iku zai saukar yaya zai kawo wasu mutane waɗanda muke ganin mun fi su asali ko mun fi su dukiya ko mun fi su kyau fa inna bima usintum bihi kafirun don haka mu dai mun kafirce mu sakon da kuka zo da shi kaga kenan manzannin da suka zo da waɗannan sakonni samudawa da adawa sun yi bijire musu sun ƙaryata me yace a gaba
fa amma adun
dun haka ne fastakbaru
fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghayri al haqq wa qalu man shaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون
الله سيفار بيدي قمد آداوة يتي فأما آدو فاستكبروا في الأرض بغير الحق آداوة سنجر من كي أدوران كساكم باسد دليلي باسد حجة kaga Allah yake ba su da hujja ba mamaki kai girman kai mai hujja amma su girman san da ma su kai Allah yake babu ma dalili saboda me suna ganin suna da ƙarfi domin Allah bai halicci dan adam mai ƙarfin su ba saboda haka sai rashin hankalin nasu har yake suke cewa wa qalu man ashaddu minna quwwa wa yafi mu ƙarfi har ya kai ga suna faɗin haka wato mutanen da akwai kangararru ba na wasa ba waye kai mu ƙarfi shine sai Allah ya tambaya awalam yarau yanzu ba sa gani annal ladhi khalaqahum allan da ya halicce su in awalam yarau annal inna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su ganin cewa allan da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi ai duk yanda ka kai ga ƙarfi wanda yayi ka yafi ka ƙarfi saboda shi ya shirya abin da ba kaga ba za a hada ƙarfin ka da nashi ba sai Allah ya ce wa kanu bi ayatina yahduna kun sun kasance suna gardama game da ayoyin kaga kenan ba wancan korafin ba ba girman kan ba don Allah ya kirga mana ne kukan su a wannan aya fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa to da Allah ya gama gaba ɗaya sai faɗi na uku wa kanu bi ayatina yajhadu laifi uku Allah ya kirga na ɗaya girman kai Allah ya raba mu da shi na biyu cika baki saboda kai sa a rayuwarka kar ka yarda ka zama mai cika baki cika bakin nan yana zuwa ta bakin naka ko yana zuwa ta aikinka saboda akwai abin da ba za ka faɗa da baki ba amma aikinka ya nuna to ka kiyaye duk abin da zai iya sa ka cika baki ko kuma ka aikata abin da mutane za su ganin kai mutum ne mai alfahari saboda ka suna gwada Allah ya ba ku ƙarfi wannan ai ni'ima ce babu shakka kamar Allah ya baka dukiya ni'ima ce to amma bai kamata wannan ni'imar da Allah ya baka ya zama to kana cika baki da ita ba to a ƙarshe dai sai Allah ya faɗi laifin nasu mafi girma wa kanu bi ayatina yajhadu gardama game da ayoyin Allah me ake nufi da gardama a karanta alqur'ani su ce ƙarya ne ko su ƙi alqur'ani din don haka in ka dubi suratul zariyat da Allah ya tashi magana ba sun ce suna da ƙarfi ba Allah yake to shi da ya halicce su ba sa ganin ya fi su ƙarfi a suratul zariyat ce inna allaha huwar razzaqu sai yake zul quwwatil matin Allah fa shine mai yawan azurtawa kuma Allah mai ƙarfi ne mai ƙarfin ma sai da Allah ya ƙara da kalmar almatin wanda almatinu shi kansa wata siffa ce mai zaman kanta na Allah don haka yasa ake cewa in ana maganan ƙarfi ba a kwatantawa da na Allah duk da cewa laysa kamislihi shay'un amma kaga Allah ya bada misali anan ana bada misali ne don daukakan Allah shi yasa ake cewa walillahi almasalul a'la misali mafi daukaka yana dacewa da Allah kaga Allah da kansa yace awalam yarau anna allaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa kaga an bada misali don ka gane karfin Allah yafi na kowa wanda yazo ta bayani Ibn al-Qayyim jawziya a littafansa kamar Madarijus Salikin juzu na farko shafi na 28 yace fa ulima anna al-qawiyya min asma'ihi saboda wannan aya ta 58 ta suratul zariyat sai malamai suka gane cewa ashe daga cikin sunayen Allah akwai al-qawiyyu shi yasa aka ce zulquwwati domin zulquwwati yana dacewa da ma'anan alqawiyyu yace min asma'ihi wa annahu ma'anahu almawsufu bilquwwati alitafin nuniya da yake magana game da karfin Allah saboda wannan misali da Allah ya bayar akan adawa zaka gani baitocin da ya rera yace wa huwa alqawiyyu lahu alquwwa jam'an ta'ala rabbu zil atwani wal azmani وهو القوي بقوة هي وصفه وعليك يقدر يا أخي السلطاني وفينا شيوا الله شيني من قلبي إذا أنا مغانا قرفا الله له القوة جميعا تعالى جو إند قلبي يكي فنا الله لي قرفا ما دكغني الدنيا ناشي شي فامد شي تو بريك فتن تاد ناشي قرفا نزات السا sai ibn al-qayyim zuriya yace rabbu zil akwani wal azmani kuma shi karfin Allah ba a lokaci guda bane saboda kaga shi dan adam idan yana yaro ana cewa mai karfi ne in ya fara dan tsufa to zaka ga shi da kansa ya nuna wa duniya ba mai karfin bane dan zai tsunkuya duk karfin sa zai tsunkuya za a kai lokacin da tafiyar ma ba za ta yi ba sai ya nemo sanda saboda kafafun ba za su dauke shi ba to shi Allah fa sai yace rabbu zil akwani wal azmani karfin Allah ai duk wata ƙasa Allah shi ya samar da ita duk wata al'umma Allah shi ya samar da ita kowane zamani tun farkon duniya Allah shi ya shirya shi to kaga kenan karfin Allah ba za a kwatanta yin kowa ba sai yace wa huwal qawiyyu bi quwwatin hiya wasfuhu, Allah shine mai karfi wanda karfin yana cikin siffofinsa. Yace idan baka gane ba wa alayka yaqdiru ya aka sultani, yace kai sarki, inji Ibn al-Qayyim yace hadda kai sarki, iko yana da iko in Allah yana da iko akan ka, wato duk inda kake ganin kana da karfin mulki to Allah madaukaki ya fi ka. Me Allah yace ma yace yayi ma adawa
fa arsalna alayhim rihan sarsara fi ayamin hasatin lidhiqahum fi ayamin hasatin lidhiqahum adhab alkhizi fi hayatid dunya والعذاب الآخرة أخذي وهم لا ينصرون.
زكاة بيان ده الله يحلق آداوة الله يشفى أرسلنا عليهم ريحا سيمك أيكا من في إسكا شدا ما الله ينا ما غنو متوني ده أبن ده ده شد شي باسونا غنو سنة ده كريفي با فأقوي أبن ده شن كريفي يكي إسكا هرما كان شيكانسا kaga bai da karfi ai ko to sai Allah ya aika musu iska da ba ta da karfi. Ita wannan iska Allah ya kira ta sarsaran, kalmar as-sarsa ta samu fassara biyu kamar yanda wani masanin larabci da ake kira al-Imam Yaqub ibn Ishaq ibn Sikki ya faɗa. Allah bi rahama yace rihun sarsarun a fihi qawlan, wannan iskar da Allah ya kira ta sarsa ta samu fasara biyu a larabci. Asluha sararun min as-sirri wa huwa al-bardu, na daya idan aka ce rihan sarsaran Allah ya aika musu iska mai sanyi, Allah ya aika musu iska mai sanyi. Wannan kalma ta as-sirru da larabci tana daukan ma'anan al-bardu. Sai na biyu min as-sarra, idan aka ce as-sarra ma'anar ta abajja ƙara, saboda haka idan Allah ya ce ya hallaka su da iska sarsaran yana nufin ya hallaka su da iska mai ƙara. To kaga fassara guda biyu ne, idan aka ce ma as-sarsar al-bardu ko a ce ma as-sarsar shine abajja, wanda malaman tafsiri ba shakka za ka ga sun tsaya ma wannan. Saboda haka abinda zai gwada maka misali shine da Allah yake bada labarin matar annabi Ibrahim a suratul Zariyat. Lokacin da mala'iku suka zo gidan Annabi Ibrahim sai suka masa albishir, za ka samu haihuwa, suna faɗa. Sai Allah ya ba mu labari yace fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin, sai ga matar Annabi Ibrahim ta zo tana ƙara. Kaga kenan mata tun zamanin farko suna da rauni, wannan ƙarar da ta yi saboda ta tsufa bata haihu ba, sai gashi ana cewa za ta haihu, shine ta daka ihu. Wannan ihun shi ne ake nufi da fi sarratin, abinda zai gwada maka ma ta kiɗi ne fa sakkat wajhaha, sai tana marin fuskanta, tana ihu, tana marin fuskanta, tana kuma faɗin magana da ke nuna bata ma yadda ba. Qalat ajuzun aqim, tace haba, ya za ku faɗi wannan magana, tsohuwa ta tsufa tuku kuma bakar karya, wanda dama ba ta ma haihuwar, babu ma haihuwar gare ta, ya za a yi ku cewa za ta haihu? Ka duba gidan Annabi Ibrahim, saboda haka yasa mata suna da rauni, kuma ko a gidan wani malami ne, don haka dole sai an sa lura. Kaga abinda take faɗa, take cewa ya za a yi hakan ya faru, to amma duk da haka da yake ɗabi'a ce ta halitta, mala'ikun ya zamanto suna sassauta mata saboda hankalinta nan da ya tashi, kuma abinda ya sa mata faɗi hakan saboda farin ciki ne. To don haka yasa ake amfani da wannan ayar misali don a nuna maka fassaran as-sarratu yana ɗaukan ma'anar abajjatu, yanda ake fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin ya'ni fi barjatin, wanda ita ce fassaran malaman tafsiri. Kuma in ka dubi littafin kamar Lisanul Arab, haka za ka samu yana mujallar 8 shafi na 225 a wata aya. Allah madaukaki yace fa amma adun fa ulihu bi rihin sarsarin, da Allah yace sarsarin sai yace atiya, wa amma adun fa ulihu bi rihin sarsarin atiya, me ake nufi da atiya, me ke tar iyaka? Kaga kenan ita wannan guguwar da Allah ya kama Adawa, na ɗaya akwai sanyi, na biyu akwai ƙara, sannan na uku akwai tsananin gudu. Saboda haka yanzu inda za ka duba wannan iskar har yanzu tana nan, har yanzu tana nan, tana ta'adi ga masu ƙarfi. Saboda duk wanda yake gani yana da ƙarfi sai Allah ya tura masa. In ka lura babu inda guguwa take ta'adi kamar amurta. Saboda duniya babu mai cika baki da ƙarfi irinta. To sai zama to wannan musibar na faruwa da ita, kar ka ɗauka bana ne kaɗai ko bara, baɗi ma sai ya zo masu. Saboda abin ya zama ɗabi'a, Allah ya saukar ko ba su kaɗai ba. In ka koma gabacin duniya yankin China, su masu da nasu da ake kira typhoon, wannan iskar Allah ya kira ta'atiya mutajawizatul haddi, mai wuce iyaka ne. Saboda haka sai Allah yake sakarha alaihim sab'a layali, Allah ya sake wannan guguwa akan Adawa, sai da aka samu yini bakwai, wasa maniyata ayyami, da dare takwas. Allah ya ce husuman, me ake nufi da al-husuman? Yana nufin mutataliya, a jere ba ƙaƙƙautawa. Ba kamar yadda yake faruwa a zamanin yau ba, idan aka ce ga guguwa ta faɗa ma Amurka, na ce da safe ne za ka ji bayan awa biyu uku ta bari. Wannan guguwar da Allah ya tura ma Adawa saboda ya nuna maka azaba ce ta musamman, sai da ta samu yini takwas, yini bakwai da kuma dare takwas. Bayan an gama, sai Allah ya ce fataral qauma fiha far'a, kaji yadda Allah ya faɗa, ya ce sai ka ga mutanen ga su nan a kwakwance, in ji Allah, sai kira su alƙauma don ya nuna abin tausayi. Sai ga mutanen a kwakwance, sai Allah ya ce ka annahum a'jazu nakhlin khawiya, yanda ka san kututturen dabino da aka kayar. Wato duk Allah yana baka misalin ƙarfinsa da nasu, ya zo ɗaya sai ya sake tambaya ma a ƙarshe, ce haffa haltara lahum min baƙiya, ko ka ga ragowan Adawa a doron ƙasa a yau? A yan gama da su. Saboda haka yasa hallakar da Allah ya ma Adawa, mata da yara, manya da ƙanana, maza da mata, yara da manya, haka Allah ya halaka su. Allah ka tare mu daga ukubarka. Shi yasa al-Imam Sa'di, inda zaka dubi tafsirin da yayi littafin Tafsirul Karim ar-Rahman, yana juzu na 8 shafin 741, yace ai abinda Allah yake faɗa, ka anna jusafahum ba'da halakihim, gawayyakin Adawa bayan Allah ya halaka su, inda zaka je ƙasar, mithlu juzu'in nakhlil khawi, zaka gani ne a kakkaye kamar manyan itatuwan dabino wanda ya zamanto suna rarike. Allazi iktala'athu ar-rihu fasaqata 'ala al-ardi, saboda idan aka samu kamar bishiya ta dabino wanda kwari sun rarike ta, don ana samun bishiya da zaka samu kwari sun cinye tsakiyar babu komai sai fanko, to idan guguwa ta zo tana harbar da shi, wannan guguwar da ta harbar da waɗannan kututturai na dabino, yace in ka zo sai ka ga mutanen kamar haka, zaka ga ƙato ya kai ƙato, amma gashi a kwance, iska ta gama ci. Shine sai al-Imam Sa'di yace fama ahwana al-khalqi ala Allah idza ata amrahu, me yafi, yake cewa mai yafi wulaƙancin halitta idan ta saba ma Allah mahaliccinta. Idan Allah ya tashi faɗa da kai, wallahi ba za ka kai labari ba. Allah ka tare mu. Wannan iskar ita ce Allah maɗaukake ba mu labarin ta a suratul Ahqaf, domin iskar ɓannan nata ya wuce misali. Allah yake tudammiru kulla shay'in, duk abin da ya zo gabanta za ta murƙushe shi, in ji Allah. Wannan iskar bi amri rabbiha, ita ma ba ƙarfinta ba ne saboda umarnin Allah. Idan ka dawo suratul Fajr aya ta 13, Allah yake fasabba alaihim rabbuka sawta azabi, sai Allah ya zuba musu wata durinar azaba. Kaga wannan guguwar ita ce durinar azabar Allah. To don haka yasa Allah ya yi maganin Adawa, saboda me? Ya tura manzanni akai-akai akan me? Allah ta'budu illallah, wannan kalmar ya zama to ba su santa, sai Allah ya murƙushe su. Sai mu je ga Samudawa, me ya ce?
Wa amma Samud الأرض فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
الله ما توقع جيشي وأما سمود سوك وسموداوة kaga an bayyana maka tsawar da Allah ya halaka Adawa da ita to sai kuma tsawar da Allah ya halaka Samudawa da ita Allah yake su Samudawa fa hadainahu mun shiryar da su fastahabbul ama ala alhuda sai suka fi son makanta akan shari'a sun fi son makanta akan shari'a in ka dubi mutum fatawa na Ibn Taymiya mujallal na 18 shafi na 172 yace abinda Allah yake nufi bayyana lahu mun musu iya bayani wa arshadnahu mun shiryar da su ga abubuwan da Allah yake so ga abubuwan da Allah baya so wa dalalnahu mun ba su dalilai akan cewar babu shakka akwai Allah kuma shi ya turo waɗannan manzanni yace a musu biyayya amma duk da haka falam yahtadu ba su shiryu ba shi yasa Allah yace fahadainahum fastahabbul ama ala alhuda to tunda sun fi son makanta akan shari'a sai Allah ya ce fa akhadhatkum sa'iqatul azabil hun sai tsawar azaba ta wulakanci ta kama su bima kanu yaksubuna saboda abin da suka aikata kaga abin da ka aikata shike zama sababin halakarka Allah ya samu gani saboda kai sa mutane su da kansu suke jawo makawunan su halaka mutane duk sa idan da kaga halaka ta zo to ka daina duba cewar Allah ya aiko ta kurum azabar da Allah yake wa mutum yana yi masa ne jinsin laifinsa saboda ko za ka iya gane kuranka don haka yasa idan ka ga musiba ta faɗa makasa ka dubi yanayin musibar za ka ga yanayin sakaci da mutane suka yi inda ko za su yi gyara to za ka ga Allah ya kawar da wannan musiba waɗannan Allah ya halaka su ne saboda abin da suka aikata Ibn al-Qayyim Jawziya haka nan ya yi bayani a littafin بدائع الفوائد أم جلنا في شافي قريب إذا سبعين دقائق من الله مدوك كي يشيء غمد سموداوة
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
ونجينا الذين آمنوا من سيرة ترد ودن لسكي إيمان وكانوا يتقون كون سنكا سنة كيا يا الله كاق أبو بوا قد أبيون نمو كيا يا الله باتي وايي يا سيرة ترد مؤمني كديبا sai da ya faɗi aiki na biyu wa kanu yattaqun kaga bayan kayi imani sai kayi aiki idan kana son ka samu tsirar Allah duk wanda yake so ya tsira daga azabar Allah to ya hada abu biyu da imani da aiki shine abin da Allah yake najjaynal ladina amanu mun tsiratar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah kaga wannan ya nuna al-iman wahdahu la yakfi dan kai imani shi kadai wallahi bai isa ba kace ai ni musulmi ne babana ma musulmi ne kakana ma a'ala abinda Allah yake wa kanu yattaqun la budda min imanin wa taqwa dole a samu tsoron Allah tare da imani kafin imani zai tasiri saboda kai idan kana son ka tsira daga fushin Allah na duniya da kuma lahira to babu makawa dole ne sai ka sai ka gaskanta alqur'ani duk magana da Allah madaukaki ya kawo bayan ka gaskanta alqur'ani to sannan kuma ka tabbata kana aiki da abinda alqur'ani ya karantar to mutum zai tsira daga fushin Allah a ranar tashin kiyama Allah ka samu tsira me Allah yake gaba
wa yawma nahshuru a'da Allah ilan nar fa hum yuz'un حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك